Amsa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Attorney General din Amurka William Barr jiya Juma'a ya ce ma'aikatar shari'ar Amurka na shirin fitar da wani ragaggen kofi na rahoton mai binciken musamman kan katsalandan din Rasha mai shafuka 400 wanda ke kunshe da batutuwan sirri wanda za a iya bayyana wa jama'a bayan saka batutuwan sirrin zuwa tsakiyar watan gobe ko kuma gabanin nan. A wata wasikar da ya tura ma chairman kwamitocin shari'a na majalisun dattawa da wakilai, ba ya ce mai bincike na musamman Robert Mula na taimaka ma ma'aikatar shari'a wajen ciccire batutuwan sirri masu sarƙaƙiya da suka shafi masu taya alƙali yanke hukunci da sauran bayanai na sirri. Ba ya ce bai da niyyar kwarmata rahoton mafadar shugaban Amurka ta White House don ankarar da shugaba Donald Trump. Yana mai nuni da cewa shugaba Trump ya bashi damar bayyana rahoton ga jama'a ta hanyar da ya ga ta dace. A yayin da Burtaniya ke ci gaba da zama a sarƙafe da alƙawarinta na ficewa daga tarayyar Turai ba tare da cimma tsarin yin hakan ba, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump a tabakinta ya zaku ya kulla wata yarjejeniyar bai daya da ta cinikayya da yantattar Burtaniya. Yan sa'o'i bayan da a karo na uku yan majalisar Burtaniya suka sa kafa suka shure tsarin da aka gabatar na ficewa daga tarayyar Turai din a jiya Juma'a, mai bada shawara makasa kan tsaro John Bolton ya gaya ma manema labarai cewa muddin Burtaniya ta kwaci kanta daga tarayyar ta Turai, to Amurka ta bakinsa za ta jira ta a wurin ta tarbe ta. Ya ce shugaba Trump na tausaya ma Prime Minister Burtaniya da ke shan fama wato Theresa May, kuma zai so ya jaddada ma mutanen Burtaniya irin yadda yake marmarin taimaka musu. Wakilin koko wakilan Amurka da na China a wurin tattaunawar cinikayya sun samu ci gaba a yayin abinda fadar shugaban Amurka ta White House ta kira tattaunawa ta tsakani da Allah kuma mai ma'ana a birnin Beijing a jiya Juma'a, kuma za su ci gaba da tattaunawa a birnin Washington DC a makon gobe. Bangarorin biyu na kokarin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen harajin da yayi watanni tara yana addabar kayan China na dala biliyan 250 da ake turawa Amurka, da kuma kayan Amurka na dala biliyan 110 da take turawa China. Ana tattaunawar ta wannan zagayen ne a daidai lokacin da rahoton cibiyar binciken tattalin arzikin Amurka ya nuna cewa Amurka ta sake samun karuwar gibi a cinikayyar ta da China a shekara ta 2018. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Burundi za ta ci gaba da katse shirye-shirye daga wasu gidajen rediyo biyu na ƙasa da ƙasa, kuma za ta faɗaɗa matakin ya haɗa da taƙaita sauran harkokinsu a ƙasar, a cewar gwamnatin ƙasar a jiya Juma'a. A wani taro a birnin Bujumbura, shugaban cibiyar sadarwar ƙasar Burundi Nesto Bankumukunzi ya ce daga yanzu an haramta ma gidajen rediyon BBC da muryar Amurka yaɗa shirye-shiryensu cikin ƙasar nan take. Wannan hani na sai babu ta gani kuma ya shafi manema labarai 'yan ƙasa da 'yan waje da ke aikawa labarai ma gidajen rediyon biyu. a watan Mayu da ya gabata gwamnatin ta Burundi ta dakatar da gidajen yaɗa labaran biyu na tsawon watanni shida. Mako guda gabanin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kan sabon kundin tsarin mulki. Tun sannan aka daina jin gidajen rediyon biyu na yaɗa labaransu. ‘Yan ƙasar Algeria da suka bazu kan tituna suna zanga-zangar tsawon kwanaki shida a jere zuwa jiya jama'a. Fushinsu ba tsaya ga shugaban ƙasar mai laulayi ba, lahirin tsarin siyasar ƙasar suke son a rusa.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakon Farfesa Hawwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hirar da suka yi da wakili murya Amurka Madina Dauda, inda ta ci gaba da bayani akan irin ayyukan da ta yi.
Sai na shiga Ministry of Justice, to babu yar bote ta bude can ba. To na tsalla na bude wannan lokaci is a defining moment mini saboda abu uku. Na farko shine ba mu gaci a al'adar mu na arewa ka kai mutum kotu ba. Na biyu shine mun gaji hakuri mata mu ni mun taɓa nemi baba na ya magana umara ta amsa ba ko kadan. To wannan al'adar da muka tashi da shi sai kuma sai guda mu wani abu akan cewa muna da matsala na mata da maza ko shike na wani lawyer ce za mu yi amfani da wata masaniyan mu gyara
ba hikima haka a gyara
mu hikima a gyara ba wai sai mun bata sakani an ce ayo saboda mu lawyoyi din nan ba mata lawyoyi zamu je wani human right a ba shi bane akwai abin da yafi human right a al'adar mu kenan na Hausa. Na uku babban abin shine akwai wani abauci ana kiran shi ajiyan Bauchi yayi deputy governor lokacin Tatare Ali governor Bauchi kuma yana da mutunci to in abin ya same mu muka identify wa'annan mazajin baba especially idan ka da kimatarka misali bakai ka kotu akwai section na penal code da yace amma ka kai ka samu charge ka da battery sai a kira ka a cikin kotu ka biya haraji ko kuma wani dia game da mata abin da kai in yama kama kashi auren
yana nan a wannan doka
sai mu dauki doka mu karance dokan gaba daya idan abin ya daure mana kai koro ko miji ne ya matsa matansa da duka ko kuma rasuwa aka yi aka kwace mata gado ko kuma yara ne sakanin su iyaye zama fitina abubuwan dai da ya kama na musulunci na cikin gida na yara da za iya tsawa mutun ya ji in ba su yi gyara sakanin su da iyalin su da kuma iyayen su ba su namiji na matan aka kama ni lawyer baram kai kotu ba sai mu je mu samu baba muka ce wannan doka ta ce idan muka yi kaza za mu samu kaza amma muna so ya sa mana baki ba mu so mu bata sakani ita matan za ta zo da zafi ko mijin zai zo da zafi a je a bata wannan abun kotun kawai ta yata raba kuma abin mu na lawyoyi wani lokacin ba ko wani lokaci amma wani lokacin muka ja mu ganin nan kotu ana ta ja inda muke samun kuɗi kenan gobe adjournment jibi adjournment to ka kawo kuɗi kaza an yi kuɗi kaza muka ci a'a kuɗi fa akwai iyakarsa sai mu samu baba mu shi bayani baba da kalma guda daya ya gaba maganin ke kota da zamu shekara muna tafiya kuma a gyara sakani a cigaba da zaman lafiya mun taba kawo mishi case wani ya duka matan sai mai arziki ne had the evidence namu muka ci da dauki hoton aka printa hoton aka mana muka sa jarida muka je muka san baba muka sa amban muka san baba baba ya kalla shi har ka ce ba ne wannan ci aje mishi karkashin tabruma kusa da shi ce ku tafi abin ku kira shi ya kalle mutum kalman da ya ga mishi ce mishi sakare
wake dukan mace
sakare kawai ga mishi shi da kashin magana bai saki dukan matan su aka koma ana zaman lafiya so nayi kamar ne su fara fada dazin na nayi kamar shekara 6 ina gwamnatin Bauchi State a lawyer ana kira prosecutor na fara da road traffic wato idan mutun yayi accident a hanya mu je da yan sanda muna gudawa mu yi report daga gudun mu je mu kai kotu a gani waye mai laifi to na fara da road traffic har na zaman lawyer da take ana kiran 221 case muna trying 221 wato in ka kisa hukunci su kisa ne to haka dai aka tafi muna dan case din ana tafiya da shi dai har na barboci ina da yara biyu to baban yara na ya dawo Abuja da aiki sai na biyo shi Abuja to sai aka fara case na shari'a sai na fara aikin lawyer wa kare masu matan da aka musu hukuncin jifa mun fara da Bariya a Magazu daga Magazu muka je Tsafi a Zamfara State daga Tsafin kuma sai aka kashe mana magana gwamna ya kashe magana ya mata waya an mata jihadi a Tsafi kenan aka ce babu romu da kesu ai an gamu ma a kauyen amma da duka to sai muka bar Tsafi muka bar kesu na Bariya don bamba ba a ganta ba an mata jihadi an mata aure haka suka ce mana da bakayen case na Bariya sai muka fara case na Safiya Useni a can Sokoto bayan case na Safiya sai muka yi na Amina Lawal to tsakanin na Amina da na Safiya mun yi cases kusan 7 na matan da aka musu yankin hukuncin jifa a prisoner suke muka je muka kokari aka ba su bail yawanci aka ba su bail ba a koma da su muka gama na Safiya muka yi na Amina na Safiya suka samu karbuwa irin a yan jaridu ban san me yasa ba amma cases na wani masu jifa ya fi 40 mata da aka musu hukuncin a jefa da ai musu jifa don san aifi yara babu aure kuma sun ce haka suka yi
sun faɗa da bakin su cewa haka suka yi
eh to a korofin da mutanen kotu suka ce kenan to muka gama da wannan na Amina sai muka yi na Fatima anan lambata natan yafi zafi ma yafi na Aminan da na Safiyan to ana cikin wannan dai na samu dai mutane suka yi ta nunawa akan cewa ni din nan dai an biya ni ne in zo in kadar da shari'a mutanen kasan waje sun biya ni in tabbatar akan cewa ba a shari'a Najeriya ba kuma ban na san shari'a to daga baya dai sai na zo na ce to kar maganin ya zama ni ce center bari in kawo mutane cikin taimakawa su muka muna kawo mazaje yawancin matayen ba su so saboda wato za a kula maka kajin kaza ne don daga an fara ce maka kai wato baka san shari'a kai kayi haddi ana so a dauko magana mai nauyi to daga baya sai na samu makaranta to daga makarantar nake zuwa a yi case na Amina din
a ina
a America a Washington DC na samu makaranta ana kira makarantar American University Washington College of Law na karanta na je na yi master na dawo muka ci gaba da cases
kuna cikin wannan shari'a
ana cikin wannan shari'a aka gama
to jama'a masu sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka zamu dasa aya anan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar amana da babbar bakuwar ta Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Wannan abubuwa ana yi ne saboda a bata lokaci ana ga kamar akwai wani abu da zai iya fadowa daga sama don a yi galaba kan jam'iyyar PDP kuma duk inda za su je duk inda za su kewaya kuli'a 32,000 da doriya tana nan tana jiran su kuma ba su da wani kofa da za su iya shawo kan wannan matsalar.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Bayan zaben gwamnonin da aka yi a ƙarshen makon nan da ya gabata a jihohi 6 na Najeriya har yanzu akwai jihohin da ba tabbas na ko wace jam'iyya ce ta lashe ko za ta lashe zaben yayin da duk inda aka tabbatar da kammala zaben jam'iyyun da aka kada suna ci gaba da korafin cewa ba a yi musu daidai ba. Ana cikin haka kuma sai ga wata sabuwa da wata kotu a Sokoto ta bambarwa jihar Zamfarejiya, inda ita kotun take kalubalantar zaben fidda gwani da jam'iyyar APC ta yi a can Gusau. Ga gutsarin bayanan da wakilin mu a can Sokoto Murtala Faruku sun yi ne samu mana kan wannan hukunci.
Kotun daukaka kara da ke zaman ta a Sokoto ta jingine wancan hukuncin na babbar kotun Gusau, inda tace babu shaidun cewa jam'iyyar ta APC ta gudanar da zaben fidda yan takara kafin gudanar da babban zaben shekara ta 2019. Ta tuntubi wani masanin shari'a a jihar Sokoto, barista Kabiru Madawaki, domin jin shin menene matsayar yan takarar jam'iyyar ta APC da aka bayyana cewa su ne suka lashe zabukan da aka gudanar na gwamna da yan majalisun dokoki na jihar na tarayya makonni biyu da suka gabata a jihar.
Kaga party ke party aka zabe ba individual ba, APC ta ci. Idan an samu sulhu tunda koda mu wancan dadwatin na farko na Abuja, tun da yace an ba da dama INEC ta tarbi ai include din APC ga zabe, nobody APC ko ka gani ga na abin da tafara babu hoto dan takara. So idan kina suka samu dama aka samu National Working Committee suka furo nasu list suka ce okay wannan ga consensus list shikenan, in har ko ta ba da dama tace a tabi wannan na shi da aka rashi a sahihi, amma wancan na zabe shi ba zabe na ba ai zabe ba don haka ba a karba. So na san cewa yanzu ba za a bari abin ya dace sosai irin haka nan ba, sai dai a sake ba National Working Committee dama su turo da wani consensus list wanda za a karba. Party aka zaba ba dan takara ba, wanda zai kara kutare su nan sai a sa individual ɗan takara a ce su ne party ta faso.
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To gaishe ka Murtala. To duk da haka dai, bayan zaben ranar Asabar din akwai akalla gononi guda hudu wanda za su yi tazarci akan wa'adi na biyu. Wannan sun hada da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwa, da na Plateau Samuel Lalom, da na Kano Abdullahi Umar Ganduje, da kuma na Benue Samuel Otom. Amma har yanzu ana ci gaba da takaddamar warware wanda suka ce zaben nan a jihohin Rivers da Bauchi da Adamawa. Bari mu je Yola.
A wannan talata ne ma ake saran kotu a jihar Adamawa za ta yanke hukunci na koshin ta da hurumin sauraron shari'a da jami'ar MRDD ta shigar a gabanta, mizargin cewa ba ma saka hoton jam'iyyar ba a zaben gwamnati da aka yi. Lamarin da ya kai alkalin kotun Justice Abdulaziz Waziri ba da umarnin da a dakatar da karshen zaben gwamnati na jihar da tun farko ma aka shirya za a gudanar a wannan Asabar da ta gabata. Kafin ma dai wannan dakatarwar, jam'iyyar PDP ce ma ke kan gaba a sakamakon da aka samu tun farko, inda ma ta yi wa jam'iyyar APC da ke mulki a jihar rata na kusan kuri'u 30,000 da doriya. To wai ko me jam'iyyar ta PDP za ta ce game da wannan shari'a? Honorable Abdullahi Adamu Firimbe shi ne mako sakataren jam'iyyar ta PDP a jihar Adamawa.
To ai ba mu tsoranta ba, don kuma farko ma alƙalin da ma shari'a take gaban shi ai lawyoyi sun fada ba hurumin sa bane, kuma mu ma da muke Lagos ainihin tsarin mulki na ƙasa mun san cewa ba hurumin sa bane. Wannan abubuwa ana yi ne saboda a bata lokaci, ana ga kaman akwai wani abu da zai iya fadowa daga sama don ai galaba kan jam'iyyar PDP. Kuma duk inda za su je, duk inda za su kewaya, kuli'a 32,000 da doriya tana nan tana jiran su, kuma ba su da wani kofa da za su iya shawo kan wannan matsalar.
Yanzu haka ma dai tuni wasu 'yan takarar gwamna suka soma kokawa game da wannan dambarwa ta jihar Adamawa, inda shugaban haɗakar 'yan takarar gwamna Alhaji AA Uba ya ce su sun zagu domin jin hukuncin da alkalin kotun Abdulaziz Waziri zai yanke a yau Talata.
Kotu za ta sake zama yau Talata kamar yadda ta faɗa a baya. A matsayina na ɗan takara a jihar Adamawa kuma ɗan takara gwamna, ina roƙon kotu yanda aka ce za a sake unit 44 a jihar Adamawa a sake unit ɗin, amma in fa aka ce za a rusa zabe ne, to gaskiya wannan zai dan iya kawo ɓaci rai ga wasu a jihar Adamawa, zai iya kawo kuma tangarɗa ga wasu a jihar Adamawa.
Ita kuwa nata bangaren hukumar zabe INEC ta ce ita a shirye take ta gudanar da zaben da zarar an bada hukunci. Barista Kasim Ganagaidan shi ne kwamishinan hukumar zaben ta INEC a jihar Adamawa.
Muna cikin shiru, muna shirye, muna jira duk sanda aka ce mu ci gaba mu yi aiki sai waje mu yi aiki. A kotu muke jira kawai, insha Allah.
Tage Sheikh Ibrahim, to daman shi Ibrahim ya riga ya tattauna da wasu kusoshi biyu na manyan jam'iyyun siyasar na Adamawa, din wato Yaya Jigumbi na PDP da kuma Ahmad Lawan na APC, kan shi wannan zaben na gwamnan jihar da kuma ma wanda ya wuce na shugaban kasa. A ci gaba dai da fashin bakin da muke muku akan wa'annan zabukan na Najeriya. Ita ma muhawara dai Ibrahim Abdulaziz din ne jagorance ta.
Akwai batun da ake ne kan cewa wasu wuraren ana ganin kaman kan cewa alƙaluman da aka bada bai zo daidai da yawan jama'a ba, inda suna ganin inda ita PDP kin tabbata misali da irin jihar Yobe da makamantan su hakan nan, ko kuma kuna magana kan cewa su suka yi magudin zabe da sauran su hakan nan, ya zabe ta dukkanin ku kenan ku yi magudin zabe.
In ka duba Yobe da kake magana da Maiduguri, PDP ba taba cin zabe a wurin ba tunda aka kafa su aka fara demokradiya, wannan wuri da kullum ba sa tafiya inda PDP take, kuma don abinda suka kawo nan yanzu ma su ma PDP adalci saboda bai kamata ma a ce Yobe da Maiduguri PDP ta samu kuri ko kwade ba, but amma dai da ka san siyasa ne, da inda zaka samu APC ba markici, shi yasa kaga dan kuriyun da suka samu aka bar musu aka nan su, amma da su ne na su tabbatar maka ba za su ma bari a samu wannan kuriyun ba. So da Taraba da Adamawa PDP ba su ci zabe ba, but amma ka sa da kici na su suka san me suka kulla a nan, suka je suka tabbata suka juya zabe, suka juya kuriyu, suka juya abinda aka samu, suka kai suka a nan su Abuja suka ce ga abinda, to amma mu ai mu faɗa nan lokacin da aka nan su mun faɗa mu ba mu yarda da wannan zabe da aka yi Adamawa ba, don a koran da ba ya zabe ba, duk inda suka ci zabe lokacin da suka ci zabe ba za da aka wurin ba, but amma duk da haka hukumar zabe ba ta tsara yin ba, shi yasa nake gaya maka ai na PDP da na san me muke yi, don haka bari na PDP kuma saboda rashin adalci da ake a PDP shi yasa muka koma APC, shi yasa muke gaya maka duk abin da kaga aka yi na abin da nake faɗa na ba ƙarya bane, na sani, don haka shine su koyi Adamawa sun yi rigin, amma mu duk inda muka ci zabe APC ta ci zabe a Najeriya gaba daya mu kuriuna jama'a suka ba mu
lokacin kuna PDP kun a dan guzo kuri
lokacin da muke nake PDP ai abin da muke kenan ana ta bata ta zabiya
to nagode to masu sauraro kun dai dukan su da gidansu dai suka zo karaba gari to naji abin kuma ga yaji gombi wai ya kuka jine da fadoro wani kusan jam'iyyar ku a Najeriya Senator Bukola Saraki da cewa suna ganin kaman cewa jami'ar take mulki ta so ta kada gaggan guda uku su marafu guda uku wanda ko da su kaw su ka kada to amma sun kada guda daya wadannan turaku guda biyu an kasa wato buin dogara da kuma Dino Malai amma ya kuje da fadon Saraki
wannan fadon Saraki fada ne na cikin gida na fada ne cikin gidan sun da bai shafe jam'iyyar PDP ba dan haka idan ka dauki wannan akwai ake da sunan kwara wanda su suka san abin su ba za mu yi cewa komai kuma zan ce ma komai akan wannan ba to haka mun kiso kuma in kira ga shi Amin Lawan ya sani fa cewa Adamawa ta riga ta kubuce musu yanzu a Gombe Hong wallahi ba ci zabe ba na san abin da aka yi aka je kuren mu 1000 da wani baka ba na kuma san kudin da aka bada kuma muna da ita kuma za mu gabatar da ita mu muka ci zabe amma zabar Gombe Hong amma kan a ce wani lokaci kan mu je mu taklin wannan a riga ai announcing an hada baki da kuma zabe ai announce abin da
ta ko su butun da za a yi
Ibrahim ce
da soka a da ke muna tafiya da lokaci ne muna tafi
guda hudu yanzu na tare yan wani sai to chief cikin uku wannan is Amin Lawan shi dan gata ne dawo kawai hade wa bindiri domin shi ne gwamnati da
Allah to wannan kafin mu dawo Adamawa har yanzu dai muna batun maganar tarayya ne Amin Lawan alal misali akwai senatocin ku a tarayyar Najeriya da suka fadi jami'ar ita PDP ta dauka alal misali anan akwai senator Binta Masu Garba idan ka duba kusace ta ma shugabancin jami'ar ta sha kai jami'ar PDP ta dauka da sansu akwai wasu jihohi da makamantan su haka nan ka dubi jihar Benue George Akumi da makamin ga Diva Fabio a tarayyar Najeriya wanda shi ma kusace a wannan tafiyar government da kuke ya kuka ji
to ba mu ji dadi ba shi yasa muke ce maka kaman na Binta akwai inda aka yi over voting wanda muka ci ba mai da hukuncin zaben kuma mun petition akai haka kuma na gefen mahalla yadi shi ma disentin so in ka duba yanzu ita hukumar zabe na kasa muna jira mu ga wani hukunci za ta yi duk ba mu ji dadi ba amma wannan na maka cewa an bari ayin demokradiya saboda dace muna kama karar na PDP da ba za mu da su fadi zabe ba bura amma in ka duba duk da taurin kai da Dino Mala da rashin kunya da yayi mana da yace zabe an bashi so kaga da a ce PDP suke mulki ina son tabbatar maka wannan mutadduba za su da ba kuma ka duba ƴaƴan mu da suka fada zaben ƴaƴan nan su basu ci ba amma da su suke mulki ba za su yi wannan ba shi yasa nake son tabbatar maka da cewa in kana neman jam'iyya mai adalci in ka wuce APC to baka san me kake nema don haka APC ta da kadan jam'iyyar take da adalci a Najeriya shi yasa nake gani idan aka yi zabe ko danta dai fadi za ta yi acceptance defeat ko kuma wace zabe za ta bayar amma da su ne ba za su yi wannan ba so shi yasa nake ga mutane mu mun yi zabe tsakanin mu da Allah kun bari in ga maka APC jam'iyya ce kada ta zabe ta ba ku kuma ba amma kudade da aka bayar da shi aka shigo da shi Adamawa don ayi zabe don me don a tiko baka ci zabe na rantsa da Allah kudin ya kai ci da wani dan takara a Najeriya
to nagode to Alhaji Haji idan muka duba abin da ya faru a Adama kusan ana iya cewa tamkar Elmanuni ya ce zaben shugaban kasa da sauran su hakan nan dan takarar ku ya sha da kyar kuna ganin za ku iya kai bentan ko a zaben gwamna
Ibrahim duk mutumin da ya san alkalma ya kuma san hasashe da ke gani yake lura yake tsani akai maganan dan takarar ma sha da kyar ba na son ga maka cire wannan maganar jihar ce ka fahimta na biyu kuma maganan cewa za mu ce zabe a jihar Adamawa wannan ba sai ma ka tambaye Ibrahim saboda idan ka lura mazabun da muke da su da kure da muke da su babu inda za a ce APC za a ci jihar Adamawa da ba jihar ta bace na so a san wannan jiha ce ta PDP da ba jihar ta bace kuma magana cewa APC suna mulkin gaskiya suna ba sa kama kaya ba sa kashe kuɗi yayi duran wannan kudi ka an kashe babu iyaka mun sabon da kai
ya yaji dan ka duba kan cewa kuma kuna da ku matsala cikin gida a ganin kan cewa dan takarku na gwamnati wata kila akwai wanda har gobe ba su yafe masa ba in ya fito lokacin gwamnati
eh to wannan goza gano su Allah muke roko wannan abun da yema wani ban sani ba ko wani zai yafe mai ko me ini ban san wannan magana kake ba ban san kofin tira yema wani laifi wanda ba haye kai ga ba za yafe masa ba ban sani ba
na ga amalla kana dariya kuma akwai butun kan cewa gashi zaben gwamnati na tafe kuma adama ana ganin tamkar kayan da ita jami'ar ku ta sha a hannun jami'ar adawa ta PDP adama tamkar ɗan manuniya ne da irin kayan da za ku sha wani na zuwa na lokacin da akwai rikicin cikin gida kuma wanda ake zargin ginkan cewa sun ci amanar ita jami'ar a zaben nan da ya gudana za ku dinke barakan nan kafin nan
eh to da farko za mu dinki wannan barakan kuma na son tabbatar maka kowace jami'a tana fama da ratar kici na cikin gida barama na son tabbatar maka da cewa da ikon Allah za mu ci zabe gwamnati kuma ya zabe shugaban kasar ma mun ci idan ka duba shi yana magana cewa ba su fadi zabe ba ya su fadi zabe tun da dan takarar su ya fadi wurin nashi ya fadi ward nashi ya fadi local government nashi ya zana dan takarar shugaban kasar gagara ka akwatina gagara ka ward nawa gagara ka local government da nake ciki so kaga daga nan zaka su fadi zabe tun
fadan jada ne nan faka da kuriya
ai na ka da kuriya ai inda ka da kuriya wurin kake so duk ga bayan da za a yi kace mini kana jada amma kana kada kuriya so duk inda ka kada kuriya waje local government naka kai ina gidan shi yake ai na yake zama a jimeta yake kowa sani ayolo nan yake so ayolo nan dan ya fadi
zaka bantan ku zaka
bin haka ina son tabbatar maka mun ci zabe ma da iko Allah mun gama
kage shi kuma Allah mai to bari mu ja burki anan sai Allah ya kama rana a tayo daidai wannan lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri yanzu kuma muna godiya ga su baki namu Yaya Jigumbi da kuma Ahmed Lawan da kuma musamman shi wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya ya kuma dauko wannan muhawara din. A madadin su duka Ali Mustafa Sakwatini a Washington.
To madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su. Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.
Oh,